mita 88 da tugo 5 da la HMR zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma a daidai wannan lokaci muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jin kai da ke nan jihar Kano Kwamarat Balarabe Shehu Leko kuma da dan Allah zamu magana ne dangane da yadda idan al'umma suna tafiya akan titi musamman aka zo mahadai ko kuma gurin da yake da tsancincin dan ababan hawa za a ga tarin kananan yara wato sun furfuto suna kokarin neman na kansu wato irin waɗannan abubuwa a iya cewa a baya ba haka suke ba za a ga irin waɗannan yaran mafi akasari wanda suka fi su ma ba kamar su ba mafi akasari suna makarantu a lokacin da ake ganin irin waɗannan yara ba mu sani ba a mahangar su ta ungiyoyin da suke kare haƙƙin dan adam ko idan su ma ya kai ga irin waɗannan in kuma ya kai za mu so mu ji shin a wani mataki suke kokarin ɗauka don ganin cewar sun kare wannan faro wannan abubuwan kasancewar matasa ko kuma yara su ne al'umma ko kuma su ne shugabanni na gobe comrade ma iya cewa a karo na biyu ko a karo na uku akan wannan tasha mai sauraro zai so ya ji suna da kuma matsayi
sunana Balarabe Shehu Leko senior member institute for crisis resolution peace building and conciliation kuma director na human rights and crisis resolution peace building alhamdulillah abinda yake damun mu yau a kasar Hausa musamman a jihata ta Kano rashin kulawar iyaye dangane da yayayensu kama daga karkara zuwa birane domin in ka kalla zaka ga da in aka dauko daga karkara iyaye suka turo yayayensu aikatau wanda daga nan akwai tauye haƙƙin dan adam a ciki idan suka kawo su aikatau din nan zasu zo su zauna a gida su ta aiki ba dare ba rana ba hutawa kuma bayan an fita daga kaungin bauta a Nigeria yanzu tun 1948 ba magana bauta a Nigeria ba bawa so wannan ina so kira ga hukumomin da abin shafa da kuma iyaye lalle ne domin duk wanda muka samu wannan kesusin dan ana yawan kama wannan kesusin zamu yi kokari wajen mu gurfanar da wayanda suke karban ƴaƴan a matsayin aikatau su tauye musu haƙƙin su na ilimi su tauye musu haƙƙin su na walwalar rayuwa zamu gurfanar da su a gaban shari'a da iyayen da ainihin su wayanda suke karban su a matsayin aikatau a jihar Kano sannan yawancin abubuwan da suke faruwa yake jawo wayannan matsaloli a yau gaskiya magana ba komai bane irin ya samu asali daga family issues wajen rabe-raben mutuwar yawan harhawar mutuwar aure da ake samu a jihar Kano da arewacin Najeriya da kasar Hausa yau daga mutum matarsa ta saba masa sai ya hauta da bugu da duka da hantari karshe ya kwace ƴaƴan ya kore ta kuma ƴaƴan ya dauka ya ba wata bayan kuma a shari'a ta musulunci da shari'a ta bature duka haƙƙin raino na uwa ne saboda haka ba daidai bane a dauki ƴa a kai ta wajen wanda ba shi ya kamata ya rike ta ya raine ta ba domin tarbiya sai uwa domin daga nan ne ake samun upbringing nasu na yaran suke samun matsala saboda irin tarbiyar da mahaifiyarsu ta basu ba irin ta suka samu ba za su taso da wasu ɗabi'u wanda ba su dace ba sannan akwai rashin kulawa wajen ilimin su da tarbiyar su da lafiyar su da mu'amalar su da kullun wasali ma zaka ga wasu yaran sukan fito titi su je karshe ma motoci ko babura su kade su aka rashin sa a samu asarar rayuka ko munan ciwo a tattare da wayannan yaran sannan akwai iyayen da zaka ga naji wani case a baya da ya faru cewar wai iyaye sun sakaci sun saki yarsa ta fita har an tsince ta a wani guri an kai ta gidan mai unguwa yace da yarinyar nan ki je ki rike wannan yarinya zuwa gobe mu gani tunda a sata a cikin yara kuma aka zo washe gari aka ga yarinyar nan kuma shi yana magana a yanki dinafin ne yasa wanda ba haka bane domin ki dinafin ne an ce ta ba kai kawo kudin fansa babu so su yan sanda kullun da ma ba a ganin cewar ba su laifi kullun kokari ake sai Allah kaba musu laifi kuma alhamdulillah suna kokari ba wai goyen bayan su nake ba sun yi ba daidai ba muna fada kuma ta hanyar da ya dace muna iya rubutu ko mu je mu same su kafa da kafa mu zauna da su domin aikin nan mu ne za mu yi shi so many cases suna zuwa mana wayanda ya kamata mu gaya wa duniya za ka ga akwai wanda suka kawo case ma suka ce wai sarki ya shigo ya zo daukan yarsa saboda wata ta yi yaji ya tattaka iyayen da kafa kuma iyayen nan kowanne ya fi shekara 70 a cikin su na tabbatar wannan garjejin katin da ya tattaka su da kafa muna gaya wa duka karewa za su karshe na bada misali nace a kalli gabas zai mu kudu da arewa dole idan zaka ja yaro ta bangaren gabas to shi zai zama yana yamma bayan da zai kuma ya kafuzge ko kuma ya saka maka kafadi kuma ya dawo kanka ya tattake ka ina ga wannan da kamar wahala duba da haka suka je suka ganin cewar ai ba a mai musu adalci ba dan me yasa da aka kuma ba ciwo ba jini ba karaya ba wata shaida da likita ya tabbatar da cewar an yi musu illa ko an ji musu ciwo so all this ina so mu bada shawara shine muke so zamu fara a wannan gaba lalle mu fara campaign na town hall meeting wajen sensitization da awareness da orientation da wayar da kai ga al'umma baki daya domin wannan mace-macen auren yawanci shi yake faruwa kuma da yawa akan samu matsalolin nan ne wajen lokacin da aka fara neman aure tun daga nan ake fara samun issue kana neman auren mace duk sanda za ta yi maka kwaba ta yi ma shirme ba za ka fadi laifinta ba saboda soyayya sai kai shiru kuma lokacin da aka zo aka yi aure sun ce kuskure kuma kace za ka nuna mata kuskure bayan ita ta gane cewa fa kafar ta a mike take baka tankwarar ta baka hana ta don dai soyayya ta Allah da Annabi ce ina kira ga matasa da wayanda suke aure da wayanda ba su yi ba shine in an je za a yi soyayya daya akan gaskiya kuma ayi abin da ya dace kar a dauki wani layi kawai saboda kana son mace ce abin da ta ga dama lokacin da ta shigo gidan kuma kace tana so kana so ka tankwara ta wanda ba zai yi ba haka so wayannan dalilan yasa muke son mu wayewa da mutane kai kuma su gane bambancin aure akwai wanda ake yin aure da ilimi akwai wanda ake yin aure kuma da rashin ilimi da san zuciya aure da ilimi shine kai aure ka san responsibilities din da yake kanka na matar nan domin da yawa mutane sukan yi aure ba su san meye haƙoƙin da yake kansu wanda wajibi ne Allah ya wajabta musu akan su ba ba su sani ba so ba za su san meye ma auren ba san daraja auren da yawa kuma sukan yi aure saboda sha'awa da kyale-kyale da hoda da fuska da meye da sauransu wanda wannan ya kamata a tsaya a address an issue so ayi aure a kafa shi akan solid foundation ba wai magana gine akan tubalin toka ba duba ga haka nake kira ga iyaye da al'umma baki daya din zamu shiga lungu da sako zamu kafa wayansu zaurika na sulhu a jihar Kano zamu fara da jihar Kano zamu fara da Kano ta santara zamu yi duma zabu da unguwanni zamu bi mu kafa wayannan zaurikan sulhu wanda za a haɗu da manyan unguwa da limamai da masu unguwa da dagatai da sauran malamai da manyan mutane wanda za a haɗu ai forming da kansuloli tunda dole mu shigo da su su ma suna bangaren gwamnati su ma stakeholders ne dole a zo ai forming don wannan abin saboda ba bukatar mu kullun ai tattafiya kota ana ta cases ba ko ana tafiya police ne ana post cases ba ya kamata al'umma su gane a ji da abin da ake ciki ma yau na abin da za a ci a bakin salati amma ba kullun ai ta zirga-zirga ana ta kashe kudin abincin akan hanya zuwa wajen yan sanda ko kotu ba ko officers mu na kare haƙƙin dan adam ana ta kokarin sai investigating ko an ga an tura wani an musa hukunci ko wani abu mai kama da haka dole mu zamu zauna mu gyara wannan abubuwan da suke damun cikin society din mu
kuma da dar Allah duka musamman hukumomin da ya kamata a ce mun yi taban alli da su zamu yi dangane cewa an fidda a'i daga mu Abubakar Sabo kan ne ta 88.5 da la'ajin mun zamani.